أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو أشرن دا أخو قوتا شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو تدريه دو دا تلاتين دا أخو ودى تيدي دي دا شا أخو قوتا بكوي نشي كراتة تبو بيو دا قوم شا بيو تنمي لادية أعظم تشدرتنا ستن دا ترى أتشين كراتم منع العزية وان دا زام تشتابا بادي كمريان دا مكاي القوري ساتي بيو دا سكوشي شيني الباب الرابع بادي نهدو أتشين وانا لتاتي في الصومي أكان أزمي شيني ان الله يدى زامي يو دا قودة دا جيبي مسامو مقامة سبو دا ياداتي دا ديدي شبو ور لوكا چين أزمي saboda haka sai zamanto ya zo a mahallin sa insha Allah. As-sawm, abinda ake nufi da as-sawm shine al-imsak, kamewa. Larabawa suna cewa waqad sama an-nahar ka'anni wa rahli waqad sama an-naharu bina, wato larabawa sukan ce sama an-naharu idha amsaka an-sayr, lokacin zawali da ya zamanto rana ta zamanto kamar ta tsaya kyam, bata gaba bata baya, sukan ce ma wannan lokacin saman naharu, azumi yayi, wato rana ta yi azumi, ma'ana ta kame daga motsi. Kuma sukan ce haylun siyamun wa haylun ghayru sa'imatin, wato dawaki ga sunan an daure su, ga kuma waɗansu dawaki nan ba ɗaurarru ba. Saboda haka as-sawmu, abinda ake nufi da shi shine al-imsak, kamewa. Wannan shine ma'anarsa a lugha. Kaga shi yasa ma ya zo a cikin al-Qur'ani, kamar a cikin suratu Maryam, فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نايبا كان شن أزمي كاميوا قال الله الرحمن دان هكا بزن يما قنا دون مسنبا أولنا الرانا معنى با كان شن سيد شعب بذات شما قوة قومي با وكا قوان نو إينا تاكراشي إني نذرت للرحمن صوما nayi alƙawari ba tantan yin azumi, wato kamewa daga magana. To wannan ibada ce a kamar nan yadda malam ya arrafa ta, yace wa huwal imsaku an shahawatayil batni wal farji, shine kamewa daga sha'awar nan guda biyu. Ta farko ita ce sha'awar ciki, shine na ci da sha, wal farji da sha'awar farji shine saduwa da iyali. Yawman kamilan, wa rana guda cikakkiya. Bi niyyati taqarrubi ila Allah, da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah. Fi ghairi zamanil hayd wan nifasi wa ayyamil a'yad, ba a lokacin zamanin yin haila ba, ko nifasi, ko ranakun idi. Wato wannan ta'arifin sai ya hada hadda azmi a hadda sharɗai a cikin sa. Waɗansu malamai sukan arrafa shi da cewa wato bauta ma Allah ta hanyar kamewa daga ci da sha da dukkan sauran abin da yake mufkir, da yake karya azumi. Min tulu'il fajri ila ghurubi shams, tun daga wato hudowar rana, tun daga hudowar alfijir har zuwa faduwar rana, domin shine yazo ya a cikin alqur'ani. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyam ila al-layl, wato sannan ku ci ku sha a cikin dare har sai wato farin zare na ya bayyana gare ku daga duhun dare, shine wato a hasken al-fajr ya bayyana gare ku daga cikin duhun dare na al-fajr. Sannan ku cika azumin ku har zuwa dare. Ila al-layl, al-layl kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im, idan dare ya fuskanto daga nan wato daga gaba, tunda dare da gaba yake fitowa, za a ganshi kamar bargo ne ake gantowa, ake lullufe duniya. Wa adbara an-naharu min hahuna, ruhuni kuma ya juya baya daga nan, wato daga yamma. To azmi, to mai azmi ya sha. Wa ghabati ash-shams, a hadithan Abdullah ibn Abi Awfa, kuma rana ta fadi. Faqad aftara as-sa'im, da azumi yayi iftari. Saboda haka abinda ake nufi da azumi kenan taqarrubi, at-ta'abbud, bauta ma Allah, tunda idan mutum kawai ya ci zai ci zai daina sha saboda yana so ya rage kiba kuma yanda take kamar wanda yake za ki duk wanda ya rage kibar a kilogram 5 za a bashi kudi yace zai yi wannan kaga wannan ba za a ce ya sa'in bane baya cikin afsa'imina da Allah ya ambace su a cikin alqur'ani innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati hayyin da yake cewa wasa'imina wasa'imat za a ce ma wannan daga cikin afsa'imuna ne bai ni bai dan Allah ba shi yasa aka ce dole ne ya zama to at'abudu lillah shine nan kuma yace masa at-taqarrubu bi niyyati taqarrubi ila Allah niyyar neman kusanci da Allah ko kuma kace bauta ma Allah bil imsaki da yin imsaki kamewa anil akli washurbi gabarin ci da sha wasa'iril mufṭirat da sauran abubuwan da suke kare azumi shine sha'awar saduwa da iyali min ulul fajr daga hudowa al-fajr ila ghurubi ash-shamsi zuwa ga faduwar rana wannan shine ma'anar azumi a cikin shari'a shine ma'anar azumi a cikin shari'a to wannan ibada ce wadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta ba kawai ga wannan al'umma ba domin kamar yanda ayar da ta sauka akan azumi Allah ta'ala ya umbata yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ya ku wanda suka imani an farlanta azumi akan ku kamar yanda aka farlanta shi akan wanda suka gabace ku kaga wannan ayar ta nuna kan cewa kenan wanda suka gabace mu su ma an wajabta musu yin azumi sai dai azumin su bai zama to cikakke kamar yanda azumin mu yake ba kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace farqu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatu suhur bambanci tsakanin azumin mu da azumin ahli alkitabi shine cin suhur saboda haka mu azumin mu yanda yazo da sunnoni da annabi sallallahu alaihi wasallam shine azumi da yafi kowanne kamala amma kafin mu al'ummomi da suka gabata na annabawa sun yi azumi kamar yadda malaman tafsiri suka ambata wajen fadin Allah ta'ala wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fa tamma miqatu rabbih 40 layla mun yi ma Musa alƙawari na mi'adi na kwana 30 sannan muka cika masa da kwana 10 ya zamanto ya zo miƙatin wa'adin da Allah ya ɗauka masa na kwana 40 malamai masu tafsiri suka ce annabi Musa ya azumci waɗannan ranaku kuma haka ma mun gani a cikin alqur'ani din dangane da sayyidatuna Maryam da sai bakantan yin azumi ga Allah jalla wa ala amma yanda yazo al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi kamala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski yahudawa suna azumin ranar ashura ya riski suna azumin ranar ashura yace menene wannan suka ce ai ranar da Allah ya tsirar da annabi Musa daga fir'auna ne sai ce ai mu muka fi cancanta da annabi Musa ba ku ba saboda haka sai ya azumce shi ya umarni da azumin sa wanda duk dai wannan suna nuna kan cewa dama azumi sananne ne a cikin al'ummomin annabawa da suka gabata wanda Allah ya saukar da su kai a gare su saboda haka Allah madaukakin sarki ya farlanta shi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da ya farlanta shi ga al'ummar da suka gabata to azumin watan Ramadan shine wanda yake na farilla kamar yanda yazo a cikin shikaci yana daga cikin shikaci kan musulunci kamar yanda yazo a cikin hadisin Jibril kuma yawanci malamai dama sukan ambace shi a bisa wannan tartibin da yazo a hadisin Jibril tunda farko tukuna shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zakat wa sawmi ramadan wa hajjil bayt to da kaga malamai sai su kawo su magana akan sallah sannan su magana akan zakka sannan su magana akan azumi sannan su tafi zuwa ga haji haka suke tartibin da tafin cikin to azumi shine rukuni hudu farlancin azumin watan ramadan ba lokaci dai aka farlanta shi ba kamar yanda yazo a hadisin mu'adh ibn jabal yake bayyana cewa azumi ya juya juyi daban-daban farko an farlanta azumin ranar ashura ne shine wajibi har wanda ma bai dauki niyyar yin azumi ba idan ya wayi gari bai san cewa ranar ashura ba ce ana gaya masa ranar ashura ce sai ya kama bakinsa har yara ana sa su suna azumi kamar yanda yazo a hadisin Rubai'a bin Mu'awwid yara ana sai a samu karo a hada shi tare da auduga sai musu cingam da shi cingam ba ta yanzu ake cingam ba sai a ba su karo idan suna kuka suna jin yunwa sai a sa musu wannan audugar suna tattaunawa su kamar cin abinci suke yi har ai bude baki har yara ma suna yin wannan azumi fa kunna nasumuhu wa nusawwimuhu sibyanana kamar da Rubai'a tace mun kasance muna azumin ranar ashura ko mu sanya ƴaƴan mu su ma su rinka azumin wannan rana to sai da kuma da aka farlanta watan ramadan sai azumin ashura ya koma ya zamanto sunna to shi ma kuma watan ramadan da aka farlanta shi farkon farillar ya zo ne da zabi kamar yadda aya ta ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wadanda za su wadanda suke shan wahala na ba za su yi azumin ba kamar yadda ibn abbas ya fassara wannan ayar to sai su fidya na ciyar da miskini wa anta sumu khairun lakum amma fi azumin shi yafi muku farko da aka wajabta azumi an ba da zabi ne in ka so kai azumi in kuma azumin zai maka wahala to sai ka ciyar da miskini sai aka shafa wannan hukunci aka ce yanzu kowa yayi azumi da an ce kuwa yin azumin shine yafi wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun sai kuma aka ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra nan ba aka kawo alal ladina yutiqunahu ba kawai aka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum sai zamanto an shafe hukuncin takhyiri zabi da aka bayar tsakanin azumi da ciyarwa sai zamanto kawai azumi ne kowa da kowa to amma da yake tahirin aka shafe kuma akwai badal da waɗanda yake ba za su iya yin azumi ba shi ne tsoho namiji da tsohuwa mace wadda ba za su taɓa yi azumi ba sai suka zama to ala wannan asalin na can farko cewa za su iya yin fidiya kuma daga baya malamai suke magana kamar yadda zai zo suke magana akan dukkan wani wanda yake da uzurin da ba zai iya gushewa ba to wannan shi ne mataki na uku kenan mataki na uku na azumin watan ramadan shine aka ce babu zabi kowa yayi azumi to shi ma wannan mataki a lokacin da aka farlanta shi sai aka ce idan mutum ya bude baki idan rana ta fadi mutum ya bude baki yana da damar ya ci abinci matsawar bai yi bacci ba amma daga yayi bacci to haramun daga yayi bacci in ya farka to haramun ne ya ci abinci saboda ka babu sahur in kana son sahur sai dai ka dangana da asuba amma daga kayi bacci in ka farka ka fara azumi kenan to sai wata ran wani daga cikin mutanen ansar sun su manoma ne yana da lambunsa yaje yi ne yana aiki a lambu ya dawo gida bai abinci ba sai matar ta ce bari in shirya maka wani dan abinci ta je ta dora tukunya akan wuta za ta yi masa abin da zai ci yake shingida saboda gajiya sai bacci ta zo ta ganci ce miskini yanzu ba zai iya cin abinci ba tunda ya yi bacci ka'idar azumin a lokacin nan inda mutum ya bacci ba zancen cin abinci saboda haka sai ya dore da gari ya waye ya ci gaba ya tafi gonarsa da rana ta yi rana domin ramadan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ramadan guda tara ya yi santin ramadan din a cikin zafi aka yi ba a yi shi a cikin irin sanyi din nan ba kamar yadda za ka ga juyi idan ya zo wani lokaci za ka ga ana ramadan a cikin sanyi ba za mu na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zafi aka yi ramadan ga baki daya saboda haka zafi ya dauke shi sai ya suma aka je aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya saukar da aya sai Allah ta'ala ya saukar da uhilla lakum laylatus siyami rafatu ila nisaikum har inda yake cewa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl sai aka halatta cewa in dai rana ta fadi to mutum ya ci ya sha ya zai kema iyali ya sadu da iyalinsa ya ci ya sha har sai al-fajr ya fito ko da yayi bacci saboda ka sai zamanto wannan shine marhala ta hudu wanda ke ta karshe sai da azumin watan ramadan yazo haka mu'adh ya bayyana wannan matakai guda hudu farko ashura na biyu azumi tare da zabi ko kai azumi ko ka ciyar da miskini na uku azumi tare da gangancin dore idan in kai bacci sai dai kai dore in kai bacci sai dai kai dore sannan na karshe kuma shine azumi da saukin cewa za ka iya cin abinci da daddare in aka sunnata sahur kamar yadda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ne matakan da azumi ya dauka an farlanta shi a cikin shekara ta biyu bayan hijira ana cewa a cikin waɗansu a wata riwayar an ce a cikin watan safar a wata riwayar an ce a cikin watan sha'ban wato kwanaki kaɗan kafin shigar ramadan saboda haka kun ga mun san Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yakin Badr a cikin Ramadan, wannan Ramadan inda aka yi yakin Badr yana azumi, inda shekara ta biyu aka yi hajji, a shekara ta biyu aka yi yakin Badr kuma a cikin Ramadan ne. To wannan Ramadan din da aka yi na shekara ta biyu shine Ramadan na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na shekara ta biyu, sannan yayi Ramadan na shekara ta goma a cikin shekara ta goma sha ɗaya a ajalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a cikin Rabiul Awwal, bai kai Ramadan din wannan shekara ta goma sha ɗaya ba, saboda aka Ramadan guda tara yayi, shekara ta biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma, Ramadan guda tara Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. To malam yace walisawmi thalathatu arkan, azumi yana da rukuni guda uku. Ar-rukun shine abin da yake wato dole sai da shi ibada take tabbata, ba yadda za a yi idan ya zamanto babu shi ka iya ma ibada kuskure ma ko ka gyara ta, gabaki ɗaya ibadar ta rushe. Kamar gini ne, in aka ce gini babu bango babu gini, to haka rukuni yake. To rukunan azumi guda uku ne. Al-awwalul imsaku anil mufṭirat, kamewa ga barin abubuwan da suke sanya iftar. Al-iftar shine kare azumi, asalin al-iftar shine karin kumallo, shine abincin da mutum zai fara ci bayan yunwa. To dukkan abinda mutum zai ci ya karya masa azumi shine ake ce masa al-muftir, jam'in al-muftirat. To kamewa daga al-muftirat yana daga cikin rukuni na farko. Ga misali sai ce kal jima'i, kamar saduwa da iyali, wannan yana daga cikin al-muftirat. Kamar yadda zamu gani idan mutum ya sadu da iyalinsa a cikin watan Ramadan, wannan dukkan mazhabobin musulunci gabaki ɗaya sun haɗu akan cewar azumin sa ya kare, kuma wannan azumi ba zai yiwu ya gyara shi ba sai dai ya rama shi, kuma wajibi ya kafara. Kamar yadda yazo a hadisin Abi Huraira na wanda yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da rana yana cewa halaktu wa ahlaktu, na halakar, yace me yasa ne ka, yace waqatu ala imraati fi ramadan, na afka ma iyalina a cikin watan ramadan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa zaka iya azumin kwana 60? Yace ai ba zai iya ba. Zaka iya ci da miskinai 60? Yace ba shi da shi. Sai ya zauna, sai aka kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sadakar dabino, sai yace dauki ka je ka ciyar da shi ga miskinai 60. Yace ala asqara minna, in ciyar da wanda ya fi mu talauci ya rasulullah. ma baina labatiha ahlu baitin afqara ilayka minna, tsakanin duwatsun Madina babu wani gida da suka kai mu talauci ya rasulullah. Yace to khudhu fa abdin fa ahlak fa abdin fa iyalak, dauki ka ciyar da iyalinka, wanda yake nuna kan cewa kafara tana sauka bil i'sar, idan ya zamanto mutum bashi da halin wato bashi da halin yi, bashi da kuma halin ciyarwa din, bashi da halin a shi kansa ya ciyar da kansa. To kun ga aljima'a ya nuna kan cewa yana daga cikin rukunan aikin haji, idan mutum yayi azumin sa ya kare. Domin a cikin wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wasum yawman makanahu, kuma a cikin alqur'ani ma Allah ta'ala ya ce uhilla lakum laylatu siyamir rafathu ila nisaikum, an halatta muku a cikin daren azumi, a cikin dararen azumi, arrafatu ila nisaikum, saduwa da iyalinku, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, su mayafi ne a gare ku, tufafi ne a gare ku da kuke sa da kuke da suke wato rumbatar ku, kuke rumbatar su. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum, fal ana bashiruhunna وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. دونك اكا امبتي واتو سادوا دا ايالي اتيكين المفطرات. واخراج المني دا كما فتر مني شيما ينا دا اتيكين المفطرات, yana daga cikin abin da yake sanya yake karya azumi. To ma'anar fitar mani sananne ne ga namiji ko ga mace, wanda shine yake fita da ladda, shine yake fita da jin dadi. Ana nufin fitar mani fita ta al-i'tiyad, fita ta al'ada, ba kamar fita wacce take ba ta al'ada ba. Wace ce fita ta al'ada, wace ce fita ba ta al'ada ba? Fita ta al'ada ita ce wanda tayi zamanto tare da sha'awa, sawa'un saboda kamar mutum yayi wasa da iyalinsa ko kuma ya kwallafa ransa akan motsa sha'awar tasa, ya zamanto kan cewar har ya fitar da maniyi din bisa sha'awa, wannan ita ce fitar maniyi ta al'ada, tana karya azumi. Fita wacce take ba ta al'ada ba shine kamar mutum ya razana, ko kuma mutum ya tsorata, ko kuma mutum ya kone, ko wani abu wanda yake ba bisa al'ada maniyi baya fita, sai wannan ya kai shi zuwa ga fitar maniyi, wanda yake wannan yana faruwa, wannan yana faruwa. Ko mutum ya razana ya gigice, ko ya tashi daga bacci, ya tashi daga bacci ya gigice ya fita a guje, yana ganin alal misali masa wato ya kwanta bacci sai ya farka yana da jarabawa, ya fita a guje ya tafi cikin aji wajen jarabawa sai ya ji maniyi yana fita. To wannan fita ce wanda take ba ta al'ada ba, to wannan ba ta karya azumi. To da ka ikhrajul maniyi da ake nufi shine fitar maniyi wanda yake muqarana da sha'awa, domin shine yake kama da jima'i, shine yake kama da saduwa da iyali. To wannan yana karya azumi. Wajen wajibcin kafara kuwa akwai sabani tsakanin malamai. Wajen wajibcin kafara, jumhurin malamai sun tafi akan cewa babu kafara, zai rama azumi ne kawai, amma maliki ya ce zai rama azumin kuma ya kafara, saboda da shi da jima'i ya dauke su ba da su daya. Wal madi da fitar madi, fitar madi shi ma muftir ne, yana karya alwala. Don haka idan mutum ya san abinda zai motsa masa sha'awa ne, ko da ba zai kai zuwa ga fitar mani in shi ma yana karya azumi. Idan mutum ya san kan cewa fitar mani a fitar madi, idan mutum ya san cewa akwai abinda zai motsa sha'awa, ko da ba zai kai zuwa ga fitar mani ba, in dai madi zai fita, al-madi shine abinda shine ruwan da yake fita lokacin muqaddimar sha'awa, lokacin farkon motsawar sha'awa, kan namiji da na mace, namiji da mace duk suna da shi. Bambanci shine kan cewa mani yana fita da iza, wato da at-tadaffuq, yakhruju min min bayni min ma'in khuliqa min ma'in dafiq, an halicci mutum min ma'in dafiq, daga ruwa wanda yake fita da izan gaba, wato yake fita da karfi. Bambancin sa da al-madhi kenan ga namiji. Amma shi ma mafi din saboda jami'in sha'awa shi ma yana karya azumi a wajen Malik, sabanin sauran jumhurin malamai da suka ce al-madhi baya karya azumi saboda bashi da ma'anar jima'i, babu ma'anar jima'i tare da shi, domin shi mani yana wajabta janaba kamar yadda jima'i yake wajabta janaba, saboda ka sun yi kama da juna, kiyasan za su iya ɗaukar hukunci ɗaya. Amma al-madhi baya wajabta janaba. Idan madi ya fita kamar yadda makaranta a cikin kitabu fahara, mutum zai wanke gabansa ne ya sake alwala, saboda haka a bisa sahihi al-madi baya karya azumi, sai dai al-mani shine yake karya azumi. Wal qai da kumallo, kumallo shi ma yana daga cikin al-muftirat. Kumallo ya iri biyu ne, wanda mutum ya kakaro da kuma wanda yake mutum wanda ya rinjayi mutum. Idan ya rinjayi mutum wannan baya karya azumi, amma idan mutum ya kakaro amai wannan yana karya azumi. Dalilin sa shine hadisin Sauban, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa afṭar, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amai sai yayi iftari, sai ya karya azumin sa, girman to azumin ya kare, wanda sai sa aka dauke shi wannan hadisin gaskiya akwai magana na malamai akan ingancinsa, amma Imam Ahmad ya yi ruko da shi akan cewar yin amai yana kare azwala. Wa isalul akli wa shurbi aw ghayrihima ila al halq, da isar da abinci da abin sha ko waninsu ila al halq, ya zuwa ga makogaro. Waɗansu suna ibar ta'biri da shi da al jaw, ya zuwa ga cikin ciki, domin idan ya kai makogaro mutum ya fitar da shi, bai zaman to kan cewar ya kare azumin sa ba sai idan har ya shiga cikin cikin nasa ne dalilin wannan kuwa na kan cewa yana kare azumi shine hadisin Laqith ibn Sadira annab sallallahu alaihi wasallam yace wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima ka isa matuka wajen sheka ruwa sai dai in kai kana azumi mafhumin wannan shine cewa idan kana azumi kada ka isa matuka wajen shaka ruwa wajen alwala domin in ka isa matuka wajen shaka ruwa ruwan zai tafi ya shiga cikin makogaranka to ba wani abu ne yasa aka hada ka ka isa matuka wajen sheka ruwa wajen alwala ba sai gudun ka da ya zama to ya shige makogaro domin yana daga cikin wanda yake nuna kanta yana daga cikin al-mukhtara yana daga cikin abin da yake tsariya ne saboda haka a lokacin da mutum yake azumi zai iya zai shaka ruwa ba tare da yayi mubalaga ba wato ma'ana kada ya bar wani abu ya shige cikin makogaransa sawa'un na abin sha ko na abinci kaga ko da ruwan alwala ne an ce kada ka bar shi ya shiga ballan kuma abinci saboda haka idan amma kaga ba a ce kada kai mabmaba ba sa ruwa a baki baya kare azumi hadi ya shine yake kare azumi domin baki yana daukar hukuncin wajen jiki baya daukar hukuncin aljawf cikin jiki haka dalika sai ka shi a cikin hanci idan dai baka jashi har ya shiga cikin makogaranka ba baya daukan wajen jiki kuma wannan ya nuna kan cewar wato koda jinsin abinda ka shaka baya daga cikin jinsin baya daga cikin jinsin abinda zaka koshi da shi to shi ma dai yana kare azumi tunda kaga ruwan alwala ba ruwa ne wanda ke kosar da kai ba ko ya kashe maka kishirwa amma aka hana ka ka shake shi wanda yake nuna kan cewa shi ma wannan muftir ne yana kare alwala dan haka dukkan abin da zai kai ya zuwa ga cikin mutum daga abinci ko abin sha sawa'u ya shiga ta baki ne ko ya shiga ta hanci zai yana daga cikin abin da zai kare alwala zai kare azumi afwan na cewa nakan ce alwala yana cikin abin da zai kare azumi min alfami daga yanya sanya shi wato ta baki wal anfi ko ta hanci wal udhuni ko ta kunne wal aini ko ta idan saboda haka maganin ciwon kunne idan ka diga shi a kunnenka da rana inda zai bi ta cikin makogaranka zai kare azumi maganin ciwon ido in ka diga shi a idanka zai shiga cikin makogaranka zai kare azumi to mutane sukan kawo maganar kamar abun asma inhaler na asma na mai asma ba na mai bude hanyoyin hanci ba yana kare azumi ko baya kare azumi malamai sun ce ba ai wannan ba ciki yake shiga ba zuwa huhu yake tunda yana bin magudanar iska ne tunda kuma magudanar iska yake bi ba ciki yake shiga ba na ka baya kare azumi wannan shine fatawar Hayat Kibarul Ulama ta Saudiya saboda shi yasa kun ga ba wai al-halq ake wanda yake kuwa ibran ga abu wato abinda ake lura da shi shine isa ga makogaro to zai shi har wannan ma yana kare azumi tunda makogaro shine magudanar ruwa shine magudanar iska to su sun ce abinda malaman abinda madhabar Hanabila suka fassara al-mubd shine abinda yake shiga cikin al-jawf cikin ciki domin shine yake ma'anar aklu da ma'anar shurb ma'anar ci da sha shine abinda ka ci ya shiga cikin cikinka ba abinda kawai ka ci ya gudana a cikin jininka ba to dan haka suke tafsili ma wajen allura kan cewa allura idan wanda yake za a sa maka ne ta ciyar da kai kamar irin allurar drip din nan da ake sawa to yana kare azumi amma idan allura ce wanda yake a cikin wanda yake za a yi maka a cikin tsokar nama wanda yake ba za ka ci abinci ba to wannan shine suke wannan shine suke saba ne waɗansu suka ce yana kare azumi waɗansu suka ce baya kare wasu sahi abin da muke fatawa da shine kan cewa yana kare azumi tana kare azumi domin ita ma tana gudana a cikin jini ya zama to kan cewa kamar yanda ake zuba abinci kamar yanda jini yake watsa abinci a cikin jiki haka allura take watsa abinci a cikin jiki الثاني ركن نبيو النية قدرة نية ركني كي إذا متم بي نية بباشد عزمي دا هكذا متم زي زمنتو ya wayi gari ana cewa ranar duban fari sai ya wayi gari yace bari to bazan ci abinci ba idan naji an ce an ga wata kikenin to ina azumi bayan tun cikin dare bai yi ba bai san abin da ake ciki ba idan naji an ce an ga wata to shikenan ina azumi kaga bai yi niyyar azumi ba sai da rana mai sannan yayi niyyar azumi to wannan ba shi da azumi saboda ba shi da wannan rukuni na niyya domin a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat ayyuka suna tabbata ne da niyya wa innama li kulli imri'in ma nawa mutum yana samun abin da ya niyya ne kawai kuma akwai hadisin Hafsa binti Umar ibn al-Khattab matar annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la siyama liman lam yubayyit siyama min al-layl babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar azumi da daddare ba wannan a cikin azumi a cikin umuman dukkan azumi kenan to sai ake takhsisin azumin nafila shi ya halatta kai niyya da rana kamar yadda yazo a hadisin Aisha kamar yadda zamu gani amma azumin farilla yana nan a asali na kan cewa sai kai niyyar sa cikin dare fala yasihhu sawmun bidunha azumi baya inganta ba tare da niyya ba fardan aw nafila azumin na farilla ne ko na nafila dole sai da niyya ويشترط فيها توجا شرط النية أنا شرطيني أخن إتنية أن تكون معينة تضمن تؤيننا كأينك تشي أزمي نفوة رمضان أزمي ننافلة أزمي نباكن شي أزمي نكفارة أزمي نحدير تضوئي نحدير أي غجي دمي تمتعي wanda bai sami yin hadaya ba zai koma ga azumi to yayi niyyar na wannan azumin dole ka ayyana shine ma'anar ta'yini an ta kuna mu'ayyana ka ayyana nau'in azumin alal misali idan ka yi niyyar azumi ranar alhamis ka tashi da niyyar azumi ranar alhamis sai aka zo aka ce maka an ga wata a jiya sai ka ce to shikenan dama ina azumi ya zama to ɗaya ga wata ka ayyana Ramadan baka ayyana ba ko kuma ka dauki niyyar azumi ranar litinin kana azumin ka na nafila sai kai rantsuwa kuma za ka yi kafara wannan rantsuwar kace ma mutum wallahi bazan kare maka magana ba sai kace astaghfirullah musulmi ne ba nace zaman kare masa magana ba bai halatta ba saboda haka kace tunda kai rantsuwa kaga dole sai kai kafara kuma kafara ɗaya daga cikin nau'in kafara shine azumi uku to sai kace to shikenan azumi uku yan sauran biyu dama ina azumi ranar litinin mun hada a hanya to ba zai yiwu ba dan baka ayyana ba la budda min at-ta'yin sharatin niyya ta zama to muayyana ka ayyana ta bi an yanwi ada'a fard ramadana masalan ya niyyar wato ada'i cikin yin azumin watan ramadan a bisa misali mubayyata kuma ta zamanto an kwana da ita cikin dare za ta yi ta kafin hujowa alfijir wannan sharadin ta ne fala tasihhu nahara ba ta halatta niyya ta zamanto da rana ba ta halatta da rana don haka idan mutum ya wayi gari ranar ɗaya ga watan ramadan bai san cewa ramadan ba ne zai kama bakinsa amma sai ya rama wannan rana don bai kwana da niyya ba bai kwana da niyya ba to amma wannan dangane da azumin farilla kenan dangane da azumin nafila akwai sabani tsakanin malamai a wajen Malik haka yake hatta azumin nafila sai ka kwana da niyya to da ga alal misali ba za ka ce kawai ka wayi gari ka laluba ka kaga babu abinci kace to kawai bari in ci gaba da azumi dole sai ka kwana da niyya to a wajen Imam Shafi'i da Imam Ahmad za ka iya yin niyyar azumin nafila da rana a wajen Imam Ahmad komai nisan ranar in dai baka ci abinci ba za ka iya azumi a wajen Imam Shafi'i zuwa zawal in zawal ya wuce baka yi niyya ba to ko ka ce za ka yi azumi sai dai ka ta yi yunwarka amma baka da azumi dalilin su shine hadisin Aisha a cikin sahih Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari sai ce hal indakum shay ya tambaye su kuna da wani abinci a gida, kaga me zai sa ya tambayi abinci? Saboda yana azumi ko baya azumi? Baya azumi, baya azumi, tunda yake kuna da abinci, inda yana azumi ba zai ce a kawo masa abinci ba. In suka ce ba su da komai sai ce inni idan sa'im, to ni ina azumi. To da kake ce wannan sarihi ne akan cewa ya kudirci niyyar a lokacin, tunda bai ci komai ba. To suka ce azumin nafila ne masa haka, saboda wannan hadisi, tunda ke wannan hujja ce mai ƙarfi. So da haka wannan sai tahsisin hadisin Hafsa. Hadisin Hafsa ya ce la siyama liman lan yubayyit siyama min al-layl, babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar azumi da daddare ba. Wannan ga dukkan azumi kenan in banda na nafila, domin na nafila gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ana kudurta niyya da hantsi da rana, azumin nafila. An fahimta? Amma wajen Malik ba a yi, dole sai an kwana da niyyar. Amma hadisi ya nuna kan cewa ana yi, wanda yake hujjar Shafi'i da Ahmad ta fi ƙarfi a wannan babu. Jazima ta zamanto yankakkiya, kada kai taraddudi, ka kwanta ka ce to gashi dai har yanzu shiru ba a ce an ga wata ba, in an ga wata ina azumi, in ba a ga wata ba ba na yi. Ka yi jazima ko ba ka yi jazima ba? Ka yi jazima ba ka yi ba? Baka yi jazama ba, jazama shi ne ka yanke babu taraddudi. To da haka wannan ku ai kaga taraddudi ne, taraddudi yake yi, to ba a yi. Dole ne sharadin niyya ta zamanto jazima, yankakkiya. Fanniyatul mutaraddidatu batila, niyyar da take taraddudi ba tattace. Niyyar da take taraddudi, me niyyar da take, ya surorin niyyar da take taraddudi? Ka ce idan aka an ga wata kana azumi, in ba a ga wata ba baka azumi, wannan niyyar batacciya ce. Kace idan an ga wata kana azumin watan Ramadan, in ba a ga wata ba kana azumin tasawwi, wannan ba batacciya ce, dan taraddudi kake yi. Shi yasa ne aka ce man sama yawmush shak faqad afa abul qasim, aka hana azumin ranar shakka. Amma ya halatta kai azumi, me ce ranar shakka? Ranar shakka shine ranar, shine ranar da ake ganin ko ɗaya ga Ramadan ce ko 30 ga Sha'ban, ranar duban fari, kashi garin duban fari, ran 29 idan alal misali yau 29 ga watan Sha'ban, kun ga ranar za a yi duban fari. To gobe ita ce ranar shakka, domin muna shakka watakila Ramadan ce watakila Sha'ban ce, zai iya zaɓin Sha'ban ya cika ka ga zaman to Sha'ban ba azu ba Ramadan ba. In Ramadan, in Sha'ban ya nukusan ta zama to Ramadan. Wayan ce ranar shakka an hana azuminta, amma an hana azumi ga wanda yake da irin wannan taraddudi, in Ramadan ne Ramadan, in ba Ramadan ba ne kuma to nafila. Amma wanda ya yi wannan azumin wannan rana da niyyar azumin tasawwi, wannan babu laifi. An fahimta? Kai azumin ranar shakka da niyyar azumin tasawwi babu laifi. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an yakuna ahadukum yasumu sawman falyasum, sai dai idan ɗayanku ya kasance yana wani azumi to ya azumce shi. Wanda ya nuna kan cewa idan ka azumci wannan rana da niyyar azumin nafila ya halatta. Faman nawa laylatash shakki siyama ghadin in kana ramadan lam yujzihi, wanda ya niyyar azumin ranar shakka cewa idan wanda ya azumin wanda ya niyya a daren ranar shakka, daren da ake shakka, yayi niyyar azumi gobe idan ya kasance Ramadan ne, lam yujzihi, ba zai isar masa ba. Shine kamar yadda muka ambata, saboda ne, saboda bai yi jazama ba, yana taraddudi. Asalif na uku daga cikin rukunnan azumi, zamanu sawm, zamanin da ake yin azumi a cikinsa. Domin shi azumi Allah ta'ala ya bayyana shi ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl, yana da gaya farko da karshe. To wannan gayar shi ma rukuni ne daga cikin rukunnan aikin azumi. To zama shine zamanu sawm, wa huwa min tulu' al-fajr as-sadiq, shi daga hudowa al-fajr as-sadiq, wanda yake na gaskiya ba al-kadhib ba, ila ghurub ash-shams, ya zuwa ga faduwar rana. Abinda ake nufi da al-fajr as-sadiq shine al-fajr wanda yake fitowa al-mustatil, annabi sallallahu alaihi wasallam yace walaysa an yaqula al-fajr hakaza walakin hakaza ba shine al-fajr ba shine wanda yake yin haka ba wato daga ƙasa yayi sama shine wanda zaka gani irin wajen karfe 4 ko 3 da rabi na dare kaga can sama kaga wani irin haske kamar al-amudi haka a sama ya miƙe daga ƙasa zuwa sama wannan ba shine ba shine al-fajr ba al-fajr shine wanda zaka ga ya to an ya kula haka da daga dama zuwa hagu a sassa kaga yana tasowa haka haske din haka zaka ga yana tasowa ga baki daya daga kudu zuwa arewa to wannan shine al-fajr shine ake cewa al-fajr as-sadiq amma wancan na farko shine al-fajr al-kadhib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kamar wutsiyar siyaki kamar wutsiyar kura yanda za ka ga kusan ko abin siyaki yanda yake daga wutsiyar sa haka to haka yake za ka ganshi hasi ne can sama kafin lokacin fitowa al-fajr a wajen sulusun dare na ƙarshe to ba wannan ne al-fajr as-sadiq ba al-fajr as-sadiq shine wanda yake al-mustaqim to wannan shine ainihin zamanin lokacin da ake imsaki ana so ai imsaki kafin shi da lokacin isashe saboda yaqini akan cewar ka ci abinci a cikin dare ba ana shakka a cikin rana ba idan mutum ya tashi da daddare saboda haske bai gane ko al-fajr ya hudo ko al-fajr bai hudo ba sai ya ci abinci bayan ya ci abinci sai ya ga gari yayi sha ya tabbatar cewa lokacin da ya ci abinci al-fajr ya keto me hukuncin wannan azumin nasu tunda kaga zamanin ya kete ya shiga cikin zamanin ko bai shiga cikin zamani ba ya shiga cikin zamani da aka ce ya imsaki to amma saboda yana da uzuri tunda al-asl ya halatta ya abinci a dare ne an ce ya ci abinci da daddare al-ka'ida tana cewa al-yaqin la yuzalu bi-shakk yaqini ba a kawar da shi da shakka ya tashi yana shakka shin al-fajr ya keto ko bai keto ba to ba zai bar wannan yaqinin da yake da shi na kan cewa dare ne ba ya halatta ya ci abinci har sai ya samu yaqini kan cewa al-fajr ya keto amma ana so a yi istiyabi ana so a yi takatsantsan a yi tsantseni kada ka yi gangancin cin abinci har sai ka tabbatar da lokaci wani yana faruwa ne ga wanda yake ba shi da ala ba shi da agogo duk da koda ya san lokaci amma an ba shi da agogo alal misali ko kuma abin nan ya tafi inugu inda ba a jin kiran sallah ya yi tafiya ba a jin kiran sallah a can saboda haka ba zai ji an yi kiran sallah ba kuma ga gariran nan nefa ta yi aiki ba za a ga hudowa al-fajr ba to a irin wannan idan ya ci abinci saboda ya san cewa dare ne a duka yana da yaqini cewa dare ne amma yana shakka cewa al-fajr ya keto ko bai keto ba idan ya ci abinci azuminsa yana nan saboda ka'idar al-yaqin la yuzalu bi-shakk amma da rana idan da rana ne sai ka ga gari ya danyi duhu-duhu sai ka je ka ci abinci kana gama cin abinci sai ka ga hadiri ya kauce ashe hadiri ne sai ka ga rana wannan za ka rama ko ba za ka rama ba za ka rama domin al-asl shine rana ce al-yaqin la yuzalu bi-shakk asali shine kan cewa kana imsaki shakka shine lokacin ƙarin imsaki yayi ko bai yi ba bambanci tsakanin waccan surar ke shi yasa lokacin sayyidina Umar da irin wannan ta faru aka rama azumi saboda me saboda sun yi bina'an ne akan wato akan zahiri to amma wannan bai kawar da su daga yaqini ba dan haka suka rama wannan rana ila ghurubish shams karshen lokacin azumi shine ghurubish shams faduwar rana shine ya zamanto qursus shams kun san rana inda take faduwa rana da'ira ce saman da'irar ya zamanto ya buya ba kasan ba kuma inda take faduwa kasan zai buya kaga ta zamanto rabi har ga baki ɗayan ta ya bace to wannan shine qursus shams ba abinda ake nufi da gurubin shamsi zaman to jajajajen rana ya kau ba a ita karshe shamsi wannan da'irar bakan na kewayen saman rana ya zaman to ya fuya wannan shine faduwar rana ba sai gari yayi duhu ba ba sai tauraro ya leko ba kamar yanda yan waɗansu masaban shi'a sune suke cewa wai sai tauraro ya fito sannan za a karya aji su saba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ta'ala ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl al-layl wannan mujmal ne ku cika azumi har zuwa dare dare zai iya daukan magariba dare zai iya daukan isha dare zai iya daukan tsakiyar dare dare zai iya daukan gabda al-fajr ko ba haka ba Allah ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl to wani dare ake nufi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace idan a cikin hadisin Abdullah bin Abi Aufa yace idan aqbala al-layl min ha huna wa adbara an-nahar min ha huna wa ghabat ash-shams faqad aqtara as-sa'i idan dare ya fuskanto daga gabas rana ta juya baya daga yamma kuma ai wuni ya juya baya daga yamma sannan kuma rana ta fadi lokacin kare azumi yayi kun ga shine dama annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake fassara al-Qur'ani to raka ma'anar atimmu siyama ila al-layl al-layl din da ake nufi shine faduwar rana da fuskantowar dare akwai wani da ya taba cewa dan ya nuna kan cewa wai kuskure a ake kuskure muke yi daga mun gara ta fadi mu karya azumi wai sai ce idan da ka hawo jirgin sama in ka hawo jirgin sama za ga lokacin da kuke kiran sallah sai kana jinin rana yace to wai sai ka je ka hawo sama a kasa kake ko a sama kake in banda wato shishigi da karambani a cikin addini na ruwanka da kyakkyawa wai abin da ake gani a sama a kasa kake ko hukuncin mutanen kasa za ka yi amfani to da ka daga rana ta faɗi shi kenan zamanul tawm ya ƙare idan mutum ya yi jinkiri to wannan ya saba sunna kamar yanda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda za mu gani a cikin al-mustahabbat fi ghairi ayyamil hayd kuma ya zamanto fi ghairi ayyamil hayd ba a ranakun haila ba ranakun haila ba zamanin yin azumi bane da mai yin haila ma'ana ko ta yi azuminta bai inganta ba kuma bai wajaba a kanta ba ba a ce ta yi ba wajibinta ta rama saboda haka matar da take haila zamanin haila zamanin azumi sai ta yi tsarki saboda haka daga zarar ta ga jini yana dugowa ko da yanzu nan ne za a sauran minti ɗaya a kira sallah minti ɗaya a kira sallah sai ta ji ɗigar abu kafin ta ji ɗigar abu ko da sai bayan kiran sallah ne ta duba ta ga kan cewa ashe abin da ya dugo din nan al'ada ne bayan an kira sallah ba to wannan azumin sai ta rama shi dan ya shiga cikin lokaci da ba zamanin haila ba kuma tana jinin yana daukewa sai aka yi kiran as-salatu to dole ta kama bakinta ko da ba ta yi sahur ba ko da ba ta yi wanka ba nan shine bambancin mai yin al'ada tsakanin sallah da azumi sallah ba ta hawa kanta bayan ta ga tsarki sai ta yi wanka kamar alal misali mace ce a ta gama al'adarta tana gama al'adarta tana dubawa ta ga kan cewa tsarki jini ya dauke kafin ta yi wanka sai aka kira sallar magariba to wannan za mu ci sai ta yi sallar la'asar tunda jininta ya dauke kafin faduwar rana ba saboda ba ta yi wanka ba sai dai idan ya dauke da lokacin da za ta iya yin wanka samu raka'a ɗaya amma ta yi ganganci ta yi sake ba ta yi wanka ba har lokacin ya ƙure ya zama to an kira sallar magariba to wannan sai ta rama sallar la'asar amma in azumi ne kuwa daga jinin ya ɗauke ko ba ta yi wanka ba to shikenan wajibi ya rataya da ita shi yasa mata ake so su rinka duba al'ada, in suna al'ada su rinka duba tsarkin su kafin wato gudowa alfijir, dan su gani ko za su yi azumin wannan ranar ko ba za su ba, ko da ba su yi wanka ba suna ganin jirin tsarkin su ya dauke, sai su yi niyyar azumi. To idan mace jinin ta ya dauke a cikin tsakar rana na Ramadan, alal misali karfe 12 sai jinin ta ya dauke, to yaya za ta yi da sauran sa'o'in kafin rana ta fadi? Za ta kama baki ne ko za ta ci gaba da cin abincinta? Na'am, saboda za ta kama baki. Wajibi ba zaman, wannan zamani ba zamanin azumi bane gare ta, tunda ranar juz'in sa na haila ne. Saboda haka abin da ya saura a gare ta ya halatta ta ce ta ci gaba da cin abinci. Shi yasa malamai suke cewa mutum ne ya sadu da iyalinsa a cikin wunin Ramadan kuma bai keta alfarmar watan Ramadan ba. Mutum ne ya sadu da iyalinsa da rana a cikin watan Ramadan kuma bai keta alfarmar watan Ramadan ba. Na'am. Yawwa, matafiyi da bai dauki azumi ba, yake tunda yana halin tafiya ba zai yi azumi ba, ya dawo gida daga tafiyarsa, idan ya dawo gida yanzu ya zamanto mazaunin gida, sai ya kama baki? Ba zai kama baki ba, tunda wannan rana ce da azumi bai wajaba a kansa ba, kuma ya dauki rashin wajabci din cikan cewa zai rama. Yanzu ya samu matarsa ta yi tsarki daga haila, daga al'ada a wannan rana suna cin abincinta, saboda haka in ya sadu da ita bai keta alfarmar wata ba. Domin kowanne daga cikinsu ya halatta wato ya azumi bai wajaba a kansu ba. Wani nifas da kuma nifas shi ne jinin biki, shi ma wannan ba zamanin wato azumi bane. Lokacin da mace take jinin biki ba zamanin azumi bane. Wa yawmil fitr, ranar karamar sallah, ba zamanin azumi bane, saboda hadisin sayyidina Umar, Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin ranar Idi, wa yawmin nahar, da kuma ranar babbar sallah. Ranar Idi haramun ne mutum ya azumi, saboda haka idan ka ji an baka wani lakani an ce wannan lakanin in kana so in abin nan haɗin sa sai da azumi ranar sallah, to kasancewa shekai abin nan daga wajen aljanu ne, abin nan bakakin aljanu, saboda an sa ka ce ka saba annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan a ce lakanin ka zai aiki. Yawanci haka ake rudan mutane, sai a ce ai in dai kana so ka ga kaifi daya ka je irin wannan lakanin ka samu. Duk abinda za a ce sai ka saba ma Allah za ka same shi tun da wannan. Wal yawmaini ba'dahu li ghayri al mutamatti', da kwanaki guda biyu bayan babbar sallah ga wanda ba mai yin azumin tamattu'i ba, ba mai yin azumi na tamattu'i ba. Wato ranaku biyu bayan babbar sallah shine ayyamut tashriq. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Salama ta Ibn al-Aqwa ya ce ayyamut tashriq ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى كوانا كلن غدا اوكو نتشريك رانب باب السله ده يوم القر الاول ده يوم النفر الاول شيني رانر غوما ده شا غيا ده شا بيو نذ الحجه كوانا كيني نتشي ده شا ده امبتن الله سو داك ديتي كوانا كيني ده شا سنورا كان شابا كوانا كين ادي بن داك عائشه ترويتو تشيوا با اي رخصه ga wani mutum ya azumin waɗannan ranaku ba na ayyamut tashriq, sai ne wanda ya yi tamattu ya zamanto ba shi da hadaya ko bai riga ya yi azumi kafin a tafi Arafa ba, to an yi masa ruksa ya azumin waɗannan kwanaki. Shi yasa yake li ghayril mutamatti', kun san idan mutum ya yi tamattu ba shi da hadaya an ce ya azumi 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tu, kwana 3 lokacin aikin hajji, to kwana uku lokacin aikin hajji din nan abinda ake so mutun yayi daga an ce watan Zulhijja ya kama sai ya azumin kwana uku to idan bai samu yayi ba to ne ya tsammani zai samu hadaya ya jinkirta har aka tafi Arafa bai yi wannan azumi na kwana uku da suke kansa ba to an yi masa rukhsa yayi a kwanakin mina guda uku ran 11 da 12 da 13 ne kada aka yi masa rukhsa amma in ba shi ba sauran mutane ba wanda aka yi rukhsa ya azumi a wannan saboda aka ce wannan ranakun da ba a azumi idan mutum ya azumi a wannan ranaku ya saba ma manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi yasa yace wal yawmain ba'dahu li ghayri al mutamatti amma ni tamattu'i shi ya halatta a gare shi wannan azumin kwana uku din a cikin waɗannan ayyam waɗannan kwanaki wanda suke su ne ayyamut tashriq a cikin abin da yake da alaka da wannan akwai sharɗan azumi wanda yake malam bai ambace su ba sharɗan azumi iri biyu ne sharaɗi na wajibci da sharaɗi na inganci kuma suna haɗuwa sun haɗu a cikin abubuwa kamar haka na farko musulunci sharaɗi ne na wajibcin azumi kuma sharaɗi ne na ingancinsa don haka wanda ba musulmi ba azumi bai wajaba a kansa ba ba za mu ce kai azumi ba abinda za mu ce masa shine ka shiga musulunci kuma in yayi azumin sa bai yi ba saboda haka zaka ga mutane wani lokaci waɗanda ba musulmi ba wanda suke zaune cikin musulmi in Ramadan ya zo sai su ce mu ma za mu yi azumi kamar yadda kuke yi wa bari mu yi azumi tare da ku wani azumin nasu bai inganta ba amma a hana su saboda ne dan saboda ai zaka iya cewa kada ku sha shawara to ya halatta ka ba su shawara kada ku bar ka kyale su don baka sani ba wata kila a cikin wannan Allah ya dubi niyyar su wannan ya jefa hasken imani a cikin zuciyar su wannan ya zama to sarbi ya shiga su addinin musulunci ba dai usulbe bane daga cikin usulbin da'awa ka je kai mai da'awa ka ce ma wanda ba musulmi ba ai sai ku yi azumi kamar inda mu ma muke kada ka umarce su da wannan domin Allah bai wajabta musu ba kuma in sun yi ma bai inganta ba to idan suka musulunta idan wanda ba musulmi ba ya musulunta a cikin tsakiyar rana a cikin tsakiyar watan Ramadan kamar irin wanda suka zo su musulunta ana hudubar juma'a ko ana cikin karatun tafsiri to yaya za su yi da azumin wannan rana tunda da azumin bai wajaba gare su ba a yanzu da suka ce sun musulunta azumi ya wajaba ko bai wajaba ba ya wajaba saboda ka sai su yi imsaki sai su kama bakinsu to in suka kama bakinsu tunda wannan rana ce da suka musulunta za su rama wannan rana ko ba za su rama ba ba farkon asuba bane lokacin bai shiga cikin zamanin azumi ba saboda haka ba zai rama ba wannan shine mazhabar malik sabanin imamu shafi da yake ce sun rama mazhabar malik ba za su rama ba kuma shi ya dace da kiyasi an ce su kama bakin su domin kiyaye alfarmar watan ramadan za su kama bakin su domin kiyaye alfarmar watan ramadan amma ramuwa wannan ramuwa idan da sun riski farkon zamanin azumi shi ne zai zamanto yana kansu to da haka ba za su rama azumin wannan rana ba ballantana kuma sauran ranaku na watan ramadan wannan kat'an ba za su rama ba na biyu hankali sharaɗi ne na wajibci sharaɗi ne na ingancin azumi mahaukaci ba za a ce masa sai yayi azumi ba kuma in yayi ma azumi bai inganta ba ko ba za a ce ya rama ranakun da bai samu ba na azumi saboda rufi alƙalamu an salat ba a rubuta laifi a kan mutum guda uku daga ciki almatuhu hatta ya fiye mara hankali har sai ya farfado sawa'un rashin hankalin nasa mutubaq ne gabaki ɗaya baya farfadowa ko kuma wanda yake taɓin hankali ne yake zuwa masa saboda rashin lafiya ta kwakwalwa wanda idan ya zo zai zama tukan cewa bai san abin da yake yi ba, bai san inda yake ba. Haka dalika ana kiyasin wanda ya suma, haka dalika wanda ya suma shi ma yana ɗaukan hukuncin mara hankali a wajen Imam Malik. Saboda haka idan mutum ya suma ko kuma ya shiga cikin koma kamar irin masu rashin lafiya, Allah ya mana afuwa, ya shiga cikin koma ya zama to bai san inda yake ba, idan ya farfado ba za a ce sai ya rama wannan rana da ya shiga cikin koma din ba, domin rana ce wadda take hankalinsa baya tare da shi, don haka taklifi baya rataye da shi ba, taklifi bai rataye da shi ba. Waɗansu sun yi kiyasinsa akan mai bacci, suka ce wanda ya suma kamar mai bacci ne, don haka zai rama azumin da ya same shi yayin da ya suma. Wasu sahihi shine abin da muka faɗa na farko na masabar Malik, babu ramuwa a kansa, babu ramuwa a kansa, sai dai idan ya zamanto cewar juz'in da ya yi, juz'in da ya suma kaɗan ne, kamar alal misali daga wayewar gari ya suma kafin azahar ya farfado, kunga wannan juz'in da ya zamanto hankalinsa baya tare da shi, bai zamanto ahlul wujubi ba, amma sauran ranakun saboda tsawonsa sai suka ce wannan ranar sai ya rama. Amma in ya zamanto mafi tsawon ranar ya zamanto a cikin suma din ne, to zai ɗauki hukunci lil ghalib, sai ya zamanto qada'i ya faɗi a kansa. Abu na uku shine balaga, yaro azumi bai wajaba a kansa ba, kuma in yayi amma ya inganta idan yayi, domin sahabbai suna sanya yaran su yi azumi kamar yadda muka gani a hadisin Rubai. Saboda haka yarunta sharadi ne na wajabci ba sharadi ne na inganci ba, sharadi ne na wajabci ba sharadi ne na inganci ba, amma duk da haka ana so yaro idan zai iya a sanya shi yi azumi, domin ya zama to wannan horo ne da tarbiya a gare shi. To sannan kuma tsarki daga haila da tsarki daga annifar, idan mace tana al'ada ko tana jinin biki azumi bai wajaba a kanta ba, kuma idan ta yi bai inganta daga gare ta ba. Na ƙarshe shine tafiya da rashin lafiya, matafi da mara lafiya azumi bai wajaba a kansa ba, abin da ya wajaba a kansa ramuwa ne, yana da zaɓi wanne ne yafi, ya yi azumi ko ya sha. Malamai suna da tafsiri, abin da yake mafi inganci na maganar malamai a cikin saɓani mai yawan gaske, abin da yake mafi inganci shine ya yi abin da ya fi sauƙi a gare shi. Idan sauƙi, idan ya fi sauƙi a gare shi ya sha, to ya sha azumin. Idan kuma ya fi sauƙi a gare shi ya yi azumin, to ya yi azumin. Azumin shi idan ya zamanto wato babu mashakka a gare shi, ya yi azumin shine ya fi. In ya zamanto babu mashakka a gare shi, ya yi azumin shine ya fi. Dalili saboda in ya yi azumi zai zamanto kan cewa ya samu falalar yin azumi cikin Ramadan. Sannan ya abin nan ya samu a maimakon ya zamanto kaza zai yi, zai zamanto ya yi azuminsa a da yi sa akan a daidai lokacinsa. Kuma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi, abin da ya sanya shi ya karya azumi saboda ganin ya tsananta akan waɗansu. Abdul hadisin na manta sahabin da ya ruwaito hadisin kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi yawmin shadidil harara wa ma minna sa'in illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abdullahi ibn rawaha. Mun kasance a tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiya a wata rana mai tsananin zafi, babu wani da yake azumi a cikin musayin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi ibn Rawaha, wanda yanzu kace idan mutum yana da karfin jure mu jure yin azumi a cikin tafiya shine yake saboda fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma da yake laysa min albirri siyamu fi safar, ba aikin nagarta bane da kyautatawa kai azumi a cikin tafiya, wannan yana nufin ga wanda yake cikin wahala. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya ga wani mutum ya suma, ya annabi shi ana kokarin a farfado da shi, yace wannan fa askiyar ku a cikin halin tafiya, yace sai sabbi dal birr siyamu fi safar, ba tafiya ba aikin nagarta bane mutum ya azumi cikin tafiya, wato in dai zai kai shi zuwa ga cikin wannan hali. amma bayana nufin mutlakan in azumi ba jirgin bane a cikin safar azumin da zai kai mutum ya shiga cikin wahala da har zai zama to ya galabaita idan ku kana ji mutum da tsoron halaka to bai halatta ma kai azumin ba tunda Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima to haka zalika rashin lafiya rashin lafiya shi ma uzuri ne tunda Allah ta'ala ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda yake cikin ku matafi ko yake mara lafiya sai ya yanke sai ya karya azumin sa ya sha to sai ya rama a wadannan sunanan ku daban ba na Ramadan ba bayan Ramadan ya wuce domin a cikin Ramadan ne zaka shagaltu da wannan Ramadan to dole sai dai ka jira wannan Ramadan ya wuce ka rama a bayan sa to me ciki ana kiyasinta akan mara lafiya haka zalika ni shayarwa ana kiyasinta akan mara lafiya saboda haka suma ya halatta gare su su sha azumi sannan su rama kabiyan kafara zai zo magana maganan maganganun malamai akan su insha Allah kuma an ce lokaci yayi to zamu tsaya a nan zamu yi an tambaye lokaci yayi sai gobe insha Allah a an tambaye
Yeah.